Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Lord da kuma niya a kuma na ya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'uran computer kuwa a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin saka jan ragaman shirin da wannan hansi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu ƴan Niger sun yi kira ga ƴan siyasar kasar da su kwantar da hankulansu domin a yi zaben kananan hukumomi kamar yadda hukumar zaben kasar Seni ta tsara. Sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Safiul Hashim Gumel. Sai kuma labaran da suka dauke hankulan jaridun da ke Jamhuriyar Kamaru. Dada Mama Awal Garba sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari wanda bullar wani rami a mafitsara kan haddasa. A Najeriya mata tsakanin 400 zuwa 800 kan kamu da wannan matsalar a lokacin haihuwa. Gwamnatin Najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage yawan matsalar yoyon fitsari, to amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu ma na taka rawa wajen wato ƙara yawaitar wannan cutar tsakanin jama'a. Daga cikin masu fama da ciwon yoyon fitsari a Najeriya akwai wata mace mai suna Asma'u Muhammad wadda aka aurar da ita tana yar shekaru 4 wato 14, tana kuma shekaru 14 ta yi cikin farko, tana da shekaru 15 ta samu ciwon yoyon fitsari. Ta ce wata mayoyaciyar naƙudar da ta yi ta haddasa wani rami tsakanin mahaifarta da mafitsararta. Asma'u yar shekaru 27 da haihuwa bata iya riƙe mafitsari a mararta. Mahaifiyarta ma na fama da irin wannan lalurar. Jami'an jinya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun fara wani aikin rigakafi da zamar daƙile cutar Ebola wacce tuni ma ta kama mutane sama da 50 ta kuma kashi 25 daga cikinsu. To amma kamar yadda jami'an jinya da ƙwararru suke bayani, ana wannan aikin rigakafin ne cikin kula da kuma tsari saboda al'amarin na buƙatar yardar jama'a sosai. Wakiliyar muryar Amurka Anita Powell ta ruwaito cewa jami'an jinya a wani lungu da ke karkara arewa maso gabashin Congo inda cutar ta Ebola ta fi addaba na neman waɗanda suka fi fuskantar haɗari don su musu rigakafi, wanda hakan wani yunƙuri ne na tarar cutar yayin da kuma ake ƙoƙarin wato ririta ɗan maganin da ake da shi. A yanzu jami'an jinya na da zibi 700,500 na maganin ne kawai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na ƙasar Koriya ta Arewa a birnin New York don su tattauna kan ganawar da aka shirya tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House. Kim Jong-chol, mataimakin shugaban babban kwamitin zartarsuwar ƙasar Koriya ta Arewa kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar, ya bar birnin Beijing ta jirgin saman ƙasar China jiya Talata zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kennedy da ke birnin New York. Zai je birnin New York ɗin ne don ya wakilci shugaba Kim Jong-un. Wannan wata babbar alama ce da ke nuna cewa ganawa tsakanin Trump da Kim za ta yiwu, a cewar Jing Li, wani mai kula da sashen yankin Koriya a cibiyar Wilson. Jagororin ɓangarori da kuma jami'an diflomasiyya daga ƙasashe wajen 20 waɗanda suka yi taro jiya Talata a birnin Paris sun cimma amincewa bisa manufa cewa ƙasar Libya ta Arewacin Afirka ta gudanar da zaɓe a ƙarshen wannan shekarar. Wannan taron shi ne karo na biyu da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi yunƙurin kawo zaman lafiya a ƙasar ta Libya. Macron ya yaba da matsayar da aka cimma yana mai cewa wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a Libya. Yanzu dai ta bayyana cewa mun dukufa wajen taimakon wannan kasar da kuma jadawalin gudanar da zabukan majalisar dokoki da kuma na shugaban kasa a cewar sa. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare jiya Talata a zirin Gaza inda suka auna kungiyar mayaka ta yan rajin jihadi. Hare-haren sun zo ne yan sa'o'i bayan da sojojin Isra'ila suka ce mayakan sun harba rokoki akalla 25 akan wasu wurare a kudancin Isra'ila. Sojojin na Isra'ila sun ce makamin kariya ya cicciko akasarin rokokin da aka harba. To amma sojoji uku sun samu raunuka wanda hakan ke janyo fargabar yuwar Isra'ila ta saki kai hare-haren ramuwar gayya. Wata rokar ma da aka harbo ta fada daura da wata makarantar yara kanana a lokacin da take dab da fashewa. Amurka ta kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya don tattaunawa kan hare-haren na baya-baya da suka fito daga Gaza. Ana kyautata zaton kwamitin sulhun zai yi taron a yau ɗin Laraba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu buɗe rahoton da kiran da wasu 'yan ƙasar Nijar suka yi wa 'yan siyasa game da batun zaben ƙananan hukumomi da za a yi a ƙasar. Ga Sulan Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lura da yadda kowane ɓangaren siyasar ƙasar ya kafe a kan bakansa dangane da batun zaɓuɓɓukan da tuni hukumar zaɓe ta Seni ta fitar da ranakun gudanarwa, ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a fara jan hankula don ganin an soma kusantar juna da yadda za a shirya waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kyakkyawan yanayi. Dambashi Son Allah na shugabancin ƙungiyar KADED.
Kaga waɗanda su masu iko sun yi tsayin gwamen shaki sun ce wartake haka za su. Su ko waɗanda sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na to ni ka son ai. Kenan ƙwarya ce ko ne ya ja da yoran shi waje ta tsage to Nijar ba ta tsayar. Yo to na shi yau in babu Nijar din wasa su iko. Kowa ya san duk inda tashi hankali ta su kasashe na Afrika ko ku kasashe na ko ina in dai tashi hankali na zabe na to tashi hankalin bai da kyau.
Shi kuwa Alhaji Salisu Amadu na kauncin Sovole Nijar na mai tunatar da 'yan adawa da masu rinjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokuraɗiyya.
In ana maganar zaɓe, ka san abin da ba su gane ba su 'yan siyasa, ba su kaɗai shafa ba. Mu miliyan 20 ne a cikin wannan ƙasai. Kowa abin ya shahe shi don saboda yana da 'yancin ya fito ya yi takara ba sai ta launin siyasa ba. Wannan haƙƙi ne na karɓan ƙasa a yau. Su o'o da o'oriya kowa an ɗanɗana daɗin demokrasiya shi ne yanzu kowa yake irin salon da heshi da sun ƙi sun so he sun so mun zama mun tantamana da kowa an saurari kowa kuma kowa ya amince.
Hukumar zaɓe ta ƙasa na da rawar takawa wajen warware ƙiƙakar da ta ƙici ta ƙi cinyewa tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa, in ji shugaban ƙungiyar KADED wanne ya shawarci hukumar ta Seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke kokarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zabe.
Ita wannan hukumar su yi wanda za su yi su sa duk ƙarfin da suka isa su sasanta 'yan siyasar mu su zamanto sun komo bisa gurbi guda na wannan hukumar. Kowa ya yarda da ita kuma hukuma ce mai adalci, su zamanto kowa ya yarda da hukuma ce mai adalci a ta yi zabe. Siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zabe ɓarawo ne kafin su ta yarda da wani ɗan siyasa shi turza ta. In wani ɗan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan shi ka so ba wadda doka ga su ba wadda ƙasa ya kamata a yi ma ƙasa ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo.
Hukumar zaben ta Seni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kwaskwarimar kundin zaɓe na ci gaba da shan suka daga 'yan adawa da ke yi mata kallon 'yar amshin shatan gwamnati, lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar, yayin da masu rinjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zaɓe ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a kai da Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا أصلنا نيني محمد دان وزيفا أنا ندرنين قواني واندا بيان دكو زن يشيني واندا منا تكيون واتا مي جرما مي الهرما واندا الله يالي غايا أمبتشي تكيان القرآن الله يمي كراجي دكنش واندا هر الله يغايا منيشي واتكيان سرني أكسب كده القرآن واندا واندا واتا واتا ني واندا دو الأم مسلمين دونيا غبات ايا كي هرما واندا مسلمين بسنسان چي واندا واتا مي جرما ني تندغا بيان دا النبي يي واندا الله يغايا abinda zamu kira a cikin wannan bayanin da muke akai ne shine wannan wata dai kowane ya sani wata ne wanda gashi Allah da kansa ya ce muna ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kina Allah ya ce ba hon gare mu an ka fara yin azumi ba ya kuma su imani Allah ya ce an wajabta azumi gare ku kamar yadda an ka wajabtar da azumi gane gabanin ku ko cewa za a koyi tsoron Allah to tunda an ce ko cewa za mu yi tsoron Allah to ya za a gane in mai azumi ya azumi kuma ya tsoron Allah kenan akwai ababen da ake nema ga mai azumi wadanda zai kamewa ba wai barin ci ba kadai shine azumi ai yana yowa ka'ida da azumi amma kai wasu ababe kenan ka'ida yin wabbanza kenan don haka ana neman mai azumi tun daga aikin shi dumi ne muci ne duk lamari ne ya san yana nan bibiye da lamurran da Allah ya ce ai kaza nan nan Allah ya ce abar kaza nan kenan don ya samu azumin nan ya tsirar da azumin shi daga kwadawa cikin hadari kwadawa cikin mugunyar hanyar da yana ganin ya ani da yunwar ko ya rike shirwar amma yayi abin da lalle ba a cewa ko da azumin nan bai baci ba gaba ɗaya kwata kwata kina irin larar da Allah ka ba masu azumi ya zambe da ita ya an kasa wata uku mun shigo cikin kashi na biyun su wanda nan gaba ka dan za a samu kwanaki 10 na karshe wadanda kwanaki 10 na karshe annabi sallama ya shanana ta cewa ai kirda don daren laylatul qadr a cikin kwanaki 10 na karshe kenan don a tahi tsaye kenan ai ibada ai tsayuwar dare don neman wannan dar laylatul qadr wanda Allah ya ga mana cewa laylatul qadr khairun min alf shahr kinan dar laylatul qadr shi kadai dare guda idan kai ka tari kana ibada ka dace yayi karin ibadar wata dubu
to Allah ya karba kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji to mun gode Binta Musa Bena da wakar ta a cikin harshen takaranci har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum yau ma mun da muku da batun fulanin nan da ƴan uwan su ke hannun ƴan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da court ta yanke musu hukunci ba fulanin da suka biya makudan kudade domin ganin an sako ƴan uwan su amma hakan ba ta samu ba idan masu raro na biye da shirin ofishin babban inspector general na ƴan sandan Najeriya ya ba wa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai dauke da sa hannun Alhaji Sala Bayeri shugaban wata sabuwar kungiyar fulani ta ga Allah takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su amma kun da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin planin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda ya taba tuntubar su domin yin magana da yawun su. Alhaji Sale Bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya, yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi bangara. Suna Nasir Fili Hashegu.
Ina tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah ta Najeriya baki daya. Alhaji Sale, me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban sojojin 'yan sanda?
Wato abun da nake so faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi. Da gaske ne waɗannan bayin Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkansu ban san su ba, su ma dai ba su san ni ba yanda suka faɗa, kuma ba mu taɓa magana da su ba. Wanda na sani a ciki shine wansu, wato da ake kira Adamu Laute. Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen 'yan uwansu da aka kama su a cikin watan 6 shekara ta 2016, wato a wani local government da ake kira Akwanya ta jihar Kogi. Akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe wa'insu anyamirai da aka yi a wani kauye da ake kira Nimbo a jihar Enugu. To saboda wa'innan sunayen mutane da ake rike da su kan nesa mutum 5 ne. Kuma na ji a cikin tambayan da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen wa'innan da suke magana a radio a takardar da na rubuta ma Inspector General of Police ran 27 ga watan 11 ta shekara 2017. Kuma ba haka ba ne.
Sale Bayari, bari kafin ka ci gaba, da ido na aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu. Sai da na takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban sojojin 'yan sanda, na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin.
To abin da nake so da ka lura da takardar, ainihin heading na takardar shine a plea to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sale Laute number 1, number 2 Haruna Laute, number 3 Siroma Musa, number 4 Muhammad Zurai, and number 5 Sale Adamu. To ba kaga wanda kake magana da su a radio mutum biyu ne. Wa'annan da na kira da suke cikin takardana da ni jera sunayensu mutum 5 ne su ake rike da su. To ina ganin inda ka samu
dan Sale Bayari, abinda nake so ka gane ba wai wa'annan mutane waɗanda suke ake rike da su ai ana neman a fito da su ne, dan haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba, amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana, kuma su suka kawo mana kuka cewa abi kadunsu a wajen hukumar 'yan sanda.
To kamar yadda suka gaya maka, ni aiki tunda cewa ni ban san su ba, kuma gaskiya ne kuma dai ba su san ni ba. Saboda haka wanda tunda kuma ban san su ba, ba su san ni ba, ai kaga ba sun kawo sunayensu a cikin wani abun da za rubuta bai kato ba. Wanda na sani a ciki kamar yadda na faɗa shine yayansu wanda ana kiransu Adamu Laute. In kuma ka tambaye su za su gaya maka suna da wa mai suna Adamu Laute. To wannan Adamu Laute din ya bani sunayen waɗannan mutane 5 ɗin da ake rike da su. Kuma a takardar da na rubuta Inspector General of Police, ina roƙon Inspector General of Police cewa tun da aka kama mutane na rufe da shekara 2 ba a mutu hukunci ba, saboda ba keju a kan bisa sun aikata wannan laifi. Kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi, ai ake zargin sun aikata wannan laifi, ba a jihar ce aka kama su ba, a jihar Kogi aka kama su. Tunda an kawo su Abuja an rike su wajen kusan shekara 1, an sake kuma ai kai su Kogi, har yanzu ana so a ci a mutu shari'a a can alkali ya ci yayi wasu ka ce din ɗan sanda suka sake dawo da su Abuja, sai kuma da suka rasa yadda za su yi da su suka ɗauke suka koma da su Enugu. Wanda kuma har yanzu da nake magana da kai waɗannan bayan Allah su 5 ɗin suna Enugu. To cewa nake gaya ma Inspector General of Police tunda abun ya zama haka, ya kuma irin wani zalunci da suke zargi an mutu, suna ce lauyoyi sun karɓi kuɗi gurinsu, ƴan sanda sun karɓi kuɗi gurinsu, har suna magana ma miliyan 50 ne ni abun da nake ji suna faɗa. To amma kuma saboda haka nake ce ma Inspector General a tausaya, tunda dai ba a samu yadda za a mutu hukunci ba, to wannan rike su da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zargin sa ya kamata a dauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai randa wata kotu ta tabbatar da laifin sa nake cewa don Allah ko Inspector General of Police ya ga abin da zai yi a sallame waɗannan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja
a Sale Bayari wannan kalma da kai amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan kai amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy yin ka san cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da kai amfani da su
na gani na fahimci abin da nake rubuta kware da gaske
to me fassarar wannan kalmomi a Hausance
wato a fassarar wannan kalmomi shine cewa wato duk wani mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa wata kila babu gaba babu ba cikin kai nan to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa to a dan sassauta miki sai randa aka tabbatar da laifinsa in ya aikata laifi.
Sale Bayari fassarar da rundunar 'yan sanda ta yi bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roko ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayinsu a sake su bayan sun aikata laifi su kuma 'yan uwan mutanen nan ina zuwa Sale Bayari su kuma 'yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu na da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai a yi musu a je a yi musu amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so a yi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya.
To ni inda ma nake maganar cewa a tausaya din a yi abun nan shi ne kamar yadda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai Fulani a gurin nan kusan kurkuku ma su ne kaɗai musulmi kamar yadda na samu labari.
Da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi kafin a saurari mutane.
To abinda ya faru dai Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tunda ɗan jarida ne ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jaridan tare da shi saboda haka na san shi abinda ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da suke da gaskiya daga maganganun da yake na fahimci bai da cikakken bayanai na abun da ya faru game da waɗannan yara da ake riki da su biyar to sai na nemi su nake miki to ya kamata fa matsayin shi na aboki na kuma ni kuma da nake aiki da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa kuma mun nemi goyon bayan Inspector General of Police na yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya a kasan nan saboda haka nake masa ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan kes a lokacin ne na fi waɗannan bayanai din kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu Lautsa din wanda nake ce maka shi ne ya yi waɗannan da suke magana a rediyo kuma shi ma har yanzu waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban Bala Ibrahim a nan ofishin IG na ce to ga waɗannan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai mistake da na yi da na yi magana kuma ya ma Bala Ibrahim bayani Bala Ibrahim da ya gamsu shi ne muka shirya na ce to ni zan je rubuta takarda a madadin waɗannan mutane tun daga abin da wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi saboda a ga abin da za a iya yi kuma kamar yadda na ce faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba kuma don haka din ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja aka kai su Kogi a dawo da su Abuja a musu hukunci in kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fi kila don ba wasu shaidu a cikin anyamurai da suke za su ko a cikin aikata wani laifi to muka ce a sake.
To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin. Za kuma mu jira har sai ofishin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa sannan za mu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu amaradin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Mamman Awal Garba.
Z
Zau fara shirin jaridar namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana taroto mu da cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Musa Biya ya nada sabon director general na hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ko Election Cameroon ta kasar jamhuriyar Cameroon da kuma sabon mataimakin director general din na hukumar zaben bayan tumbuke tsohon da aka yi Abdullahi Babale wanda ya haye kan kujeran director general din dai shine Mr. Eric sai kuma mataimakin sa Abdul Karim Mustabiye dai ya ba su wannan matsayi ne har tsawon shekaru 5 masu zuwa. Sai jaridan Emergence and ita ma ta labarta mana cewar kotun sojoji na kasar jamhuriyar Cameroon ya yankewa ɗaya daga cikin masu fada aji a bangaren ƴan awalin kasar jamhuriyar Cameroon Musta Mincin BBC daurin shekaru 15 a gidan maza. Jaridan Generation kuma ta gulmata mana cewar Professor Shanda Tome ya kalubalanci jakadan kasar Amurka mazauni a kasar jamhuriyar Cameroon Peter Henry domin furtawa shugaban kasar jamhuriyar Cameroon da yayi cewar ya jingine mukaminsa kasancewar shugaban kasar na jamhuriyar Cameroon saman shekaru 36 yana mulkan kasar ta Cameroon wannan furici dai ya janyo kace na ce a kasar jamhuriyar Cameroon baki daya. Sai jaridan Le Jour anda ita ma tambaya ta yi ko me yasa Mustabiya ya kori Abdullahi Babale a kan kujeran sa na director general din hukumar zabe mai zaman kanta na kasar ta Cameroon kana gashi za a gudanar da zabe a cikin wannan shekara na 2018 din nan. Sai kuma jaridan FPB anda ita ma ta hango mana cewar shugaba Biya ya makalawa ministan kiwon lafiya na kasar jamhuriyar Cameroon Andre Mamafuda da waɗansu manyan likitocin kasar lambar yabo wajen jajircewa kan gudanar da ayyukansu. Sai kuma jaridan Hot News ta kasar Cameroon ita kuma fada mana ta yi cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar Cameroon sun fafata da tsagerun yankin ƴan awarin kasar ta Cameroon anda dakarun suka samu nasarar wato mutane sama da 110 waɗanda ƴan bindigan suka yi garkuwa da su a garin Santa. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Kala anda ita kuma ta fada mana cewar wani sojan kasar jamhuriyar Cameroon ya bindige wani dan sanda a yayin da suke ciwaciwar sayar da man fetur a masana'antar tanadin man fetur na kasar jamhuriyar Cameroon dake birnin Yaounde Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Da Mahama Awal Garba yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sachin Hausa na murya Amurka sunana Tanimi Ino Sangon Budi dalibi a nan daga Tufts College of Islamic and Legal Studies ring a yau ina so ku bani dama domin to fa albarkaci na game da ranar 29 ga watan Mai ranar demokradiya ta Najeriya to hakika wannan rana ta zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ya kai shekara 3 akai kuma hakika idan muka yi la'akari da irin alƙawarin da Buhari ya dauka gaskiya ba mu ga wasu ci gaba da aka samu a gwamnatin Buhari ba.
Assalamu alaikum Hausa sunana Usman take jihar Adamawa a gine ta yola an goma ka kare kuma kira ka shugaban kasar jamhuriyar ne in talako ke sun ce ba su so abu to ka dawo bakin hanya ka tabbatar abun nan ka shanye kai ma baka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka sunana Ahmad Muhammad member a Kamiti National Progressive Union karamar hukumar Afrika gara jihar Niger. Muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger da ta kawo sojoji a garin Oragi saboda ƴan fashi da masu garkuwa da mutane sun damu mutane a Oragi da tashar Amali.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari wanda bullar wani rami a mafitsara kan haddasa. A Najeriya mata tsakanin 400 zuwa 800 kan kamu da wannan matsala ta yoyon fitsari a lokacin haihuwa. Gwamnatin Najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage wannan matsala. To amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu ma na takarwa wajen karuwar wannan matsalar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na kasar Koriya ta Arewa a birnin New York don su tattauna kan ganawar da aka tsara yi tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a cewar fadar shugaban Amurka ta White House.
To madalla
Yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin himma ba ta garanku, wanda ni da kaina zan saki dawowa domin in gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Ran Kalma Sidirma ya tayar da gabatarwa, sai Solomon Abada ya bada ni da injiniyan mu Garo Smith. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.